ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زامو تشغب دا درس من تفسير القرآن من جرما أتكين سورة نوح عليه الصلاة والسلام أولا رانا تبيو تكين ونن وتامي البركة رمضان من روكم الله سبحانه وتعالى ya dace da mu da dukkan alkhairan da ke cikin wannan wata ya karba mana ayyukanmu Allah ya mana afuwa Allah ya mana gafara jiya mun karanta aya ta farko fadin Allah madaukakin sarki inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim Allah yace lalle mun aiki annabi nuhu alayhi salatu wassalam zuwa ga mutanensa mun yi bayani annabi nuhu alayhi salatu wassalam shine manzo na farko da Allah subhanahu wataala ya aiko a bayin kasa domin kiran mutane zuwa ga kadaita Allah da bauta bayan karkace wasu da baude wasu da bautan wadansu ababa koma bayan Allah an anzir qaumaka Allah yace ma annabi nuhu alayhi salatu wassalam ka gargadi mutanenka ka ja kullensu kan abinda suke na kafirci da shirka da Allah domin abinda zai biyo baya ba zai musu dadi ba mun yi bayani cewa tsari na Allah yakan tayar da manzo ne yayi bishara yayi gargadi ma al'ummarsa waɗanda suka karbi sakon Allah suka yi imani suka tsaya akan ayyuka na alkhairi to sai a musu bishara da tanadi da Allah subhanahu wataala ya musu na alkhairi da gidan aljanna waɗanda suka kafirce suka juya baya ga kiran da manzanninsu ko manzonsu ya musu to sai ai gargade su a jakunninsu game da azabar Allah da kuma mummunan al'amarin da zai biyo baya Allah yace an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim ka gargadi mutanenka kafin azaba mai radadi yazo ya zake musu domin duk lokacin da mutane suka fada cikin kafirci suka fada cikin shirka da Allah bid'a ko waɗansu munanan ayyuka to waɗannan munanan ayyukar kaman wani alam ne ko alat ne na agayyato azaba akan mutane so daga lokacin da mutane suka fara saba ma Allah to kamar sun ankarar da azabar Allah ne ita kuma ta taso Allah ya ce to ka gaya musu ka ja kullensu ka gargade su su daina kafin azabar ta zake musu wannan shine abin da dayawa cikin al'ummar mu muka jahilta mutanen mu suka dauka za su saba ma Allah su yi abin da ransu yake so sannan kuma su ga abin da suke so hakan ba zai yi ba wato akwai alaka tsakanin sabon Allah da azabar Allah alaka mai karfi automatic alaka daga lokacin da aka fara saba ma Allah to take azabar kuma takan taso abinda ke mai da ita shine abar wannan saba ma Allah wannan haka tsarin Allah yake wannan haka sunnar Allah yake kamar abin kulla wuta ne da yake dakin ka an kulla alaka tsakanin zuwan hasken wutan da danna wannan switch da ake dannawa wutan ya zo daga lokacin da ka danna daga lokacin wutan zai zo daga lokacin da ka daga daga lokacin wutan zai dauke ibnul qayyim ya ce to haka Allah ya kulla alaka tsakanin azaba da wahala da shiga halin kakari kai da sabon Allah daga lokacin da aka fara saba ma Allah to daga lokacin matsaloli kuma da su tasu so duk wanda ya dauka ko al'ummar da suka dauka da su saba ma Allah sannan kuma su ga abin da suke so na zaman lafiya da kwanciyar hankali to ba zai yiwu ba ba su fahimci waye Allah ba ba su fahimci kuma yaya sunnar Allah take ba ba su san kuma yaya al'amuran suke gudana ba ba a taba yi ba Annabi Yunus alayhi salatu wassalam da'awa Allah ya aike shi je karantaswa yaje ya kirayi mutanansa zuwa ga tauhidi zuwa ga shari'ar Allah sai ya gamu da mutane masu turjiya ya gamu da mutane masu izgili da tozar kashi suka yi abin da za su yi sai ya yi fushi da ya yi fushin sai ya tafi wa zannuni iz zahaba mughadiban Allah yace wa zannun zannun shine annabi Yunus alayhi salatu wassalam iz zahaba mughadiban Allah yace ya tafi ya bar mutanansa Allah yace a cikin fushi ransa ya baci fa zanna allan naqdir alayhi Allah yace sai yayi zaton ba za mu yi mishi komai ba ma'ana ba abinda zai biyo baya kawai sai yazo ya hadu da tsautsayin jirgin ruwa wanda tsautsayin ya rikide ya koma fadawa cikin ruwa da hadewan kifi fa zanna allan naqdir alayhi fa nada fi zulumat Allah ce sai ga annabi Yunus yana roƙon Allah yana addu'a yana neman dauki fi zulumat a cikin dufai ga duhun ruwa ga duhun kifi ga duhun nitsan da kifin yayi da shi a cikin ruwa Allah ilaha illa anta yace ba abin bauta da gaskiya sai kai Allah subhanaka sarki ya tabbata gare ka inni kuntu minaz zalimin na kasance daga cikin waɗanda suka zalunci kansu wato da'awar da aka aike shin akwai lokacin da aka yanke mata duk annabin da ya je iya ƙarshen lokacin Allah ne da kanshi yakan ce mishi ka fita to fita lokacin bai yi ba yana haɗe da matsala lokacin da annabi Yunus din ya fita kawai sai ya taras da jirgin ruwa yayi lodi Allah yace wa inna yunusa laminal mursalin Allah yace wa inna yunus laminal mursalin Allah yace kun ga annabi yunus yana daga cikin manzannin Allah iz abaka ila al-fulki al-mashhun lokacin da ya fita daga cikin mutanansa ya tafi sai ya je ya taras da wani jirgin ruwan mai lodi ya cika fasinja an yi lodi ka san akwai lodin da zaka je ka samu saura mutum ɗaya dama to sai ya samu saura mutum ɗaya ake jira sai ya shiga fasahama sai ya shiga kuri'a a cikin jirgin ruwa bayan an samu matsala ana tafiya jirgin ruwa sai ya fara karkata yana tangal-tangal masana da suke cikin jirgin ruwa suka ce lodi ne ma jirgin yau ga kuma matsala kaza da kaza da kaza da kaza ko dai a rage fasinja ko kuma a jira ikon Allah kawai sai suka ce a rage ba akwai ka'ida irtikabu a kafi darraini ba sai aka ce a rage fasinja sai aka ce to bai kamata a nuna wani a cikin jirgi a ce wani fada ba a yi kuri'a wadda in ma kuri'ar ta fada kansa shi ya san kuri'ar ce ta fada kan shi sai aka yi kuri'a ana kuri'a sai ta fada kan annabi Yunus alayhi salatu wassalam to da yake annabi ne mai wa'azi ne sai aka ga ya kamata a dan mishi kara Abdullahi dan Abbas yace sai aka ce a saki ko dai malam zai kukuta ko annabi Yunus zai kukuta sai aka saki ana sake kuri'a ta biyu sai ya sake daukan fadawa ruwa Abdullahi dan Abbas yace annabi Yunus na daukan kuri'a ta biyu da ya ga kuri'a ta sake fadawa kansa sai ya gane matsalar ba bacin jirgin ruwa bane wani abu ne tsakanin shi da mahaliccin yana daga cikin abin da mutanen mu ba su ganewa. Mutum matsaloli za su addabe shi, amma sai dinga nuna a'a ɗan hasada ne, a'a in menene, a'a akwai fitinar da in ka jangalota dan kama da zai barka ka zauna lafiya ba. Jama'a mun fahimta? Fasahama fa kana min al-mubahidin. Allah sai yace faltaqama kulhutu. Shikenan Annabi Yunus za a yi wani abu sai ya ku bari dan fada dan fada. Yana fadawa shikenan sai kifi ya bude bakin sa. Annabi Yunus sai ya fada cikin kifi. Wa huwa mulim. Yana abun zargi. Hanyar da ya biyo din ba haka aka ce ya bi ba. Sai Allah ya ce Allah ya ce fa laula annahu kana min al-musabbihin, ba dun Annabi Yunus ya samu kansa cikin masu tasbihi komawa zuwa ga Allah tuba istighfari ba, lalabisa fi batnihi. Allah ya ce wallahi da yayi ta rayuwa a cikin kifin ila yawmi yub'athun, har zuwa ran da za a tada bayi a filin alkiyama. Allah ya ce abinda ya kubutar da Annabi Yunus wannan tuba da istighfari da tasbihi da ya rike duk matsalan da muke cikin nan, in mun koma zuwa ga Allah da mu fita. Shikenan Allah sai ya tilasta ma kifin ya fito ya amayar da Annabi Yunus. Bayan an amayar da Annabi Yunus ya fito ya fito, aka fitar mishi da itaciya na yattin. Allah sai ya sa ma kifin yanayi, ita kuma ba zaman lafiya sai ta haras da Annabi Yunus. An kawo mafita, haka ta fito daga cikin ruwan. Fanabaznahu bil ara'i wa huwa sakim, sai ta zo ta amayar da shi akan filin bakin tekun yana marasa lafiya. Allah sai ya fitar mishi kuma da itaciyar yasmin, ya ci ya murmure. Allah ya ce mishi to koma wa'azi. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, aw din nan bi ma'ana wa yazidun. Allah ya ce muka aike shi gun waɗannan mutane 100,000. Allah ya ce sa ma karu akan 100,000. Allah ya ce wa'azi ne tunda ba a gama ba a koma. Amma wannan tsotsayi da ka samu ka gamu da shi akan hanya, Allah ya ce wallahi ba din tuba da tasbihi ba. Allah ya ce da anan zaka gama rayuwa. Jama'a muna fahimta? Haka Allah ya, haka tsarin shi Allah yake. Haka shi tsarin Allah yake. Wannan addu'ar Annabi Yunus din, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ba wani da zai shiga matsala, kowane ne a duniya ya roki Allah da wannan tasbihin kuma bai fita a matsalar ba. Annabi yace babu, sai dai in bai tsantsanta tasbihin da addu'ar zuwa ga Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Duk abun da ya matsi, Annabi yace wannan addu'an tana bude shi. To wannan ita ce gaskiyar al'amari wajen samun gyara da kyautatawa. Saboda haka Allah yace ma Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam, ka gargade su min qabli an ya'tiyahum azabun alim, kafin azaba mai radadi ta zo. To zuwan tan shine aka tada manzo ya gargade su fa kame, in sun kame za ta koma, in kuma ba su kame ba za ta iso. Waɗannan matsaloli da muke cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana shi Allah a tsarinsa, in baka ji tsoronsa ba zai ji tsoronka ne? Ba zai ji tsoronka ba. Idan baka bi Allah ba shi zai dawo ya bi ka ne? Amma duk abun da zai saka a matsala, ya gaya ma abu kaza zai saka a matsala, sai ya gaya ma in ka bi kaza da ka fita, in ka ƙi ka bi hanyar fitan zai turo mala'iku ne su fidda kai. An gaya maka abin da zai kawo matsalar, kuma an gaya maka hanyar da za ka bi ka fita a matsalar. Hadisin al-Imam Ibn Majah, hadisin Abdullahi dan Umar, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata nan yana magana da sahabbansa, yace ya ma'ashar al-muhajirin, ya ku jama'ar muhajirai, khamsun idhabtu litum bihinna, yace akwai waɗansu abubuwa guda biyar, idan aka jarabce ku da waɗannan ababa biyar, Annabi sai yace wa a'udhu billahi an tudrikuhunna, yace ina neman tsari a gun Allah karku riski waɗannan ababa guda biyar. Na farko annabi sisi lam tasharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fashafihim at-tawun wal awja'u allati lam takun madat fi atlafihim alladhina madu. Annabi yace lam tasharil fahishatu fi qaumin qattu al-fasha zinati zinati luwadi harkar madigo ba zai taba bayyana a cikin waɗansu mutane ba har a gane waɗannan mutanen ƴan luwadi ne, har a gane waɗannan mutanen mazinata ne, a gane waɗannan ƴan madigo ne. Lam tasharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha, su ma kuma su bayyanar da abun ƙololo. Annabi yace illa fashafihim at-tawun, annabi yace face annoba ta fantsama akan waɗannan mutane. Wannan kadai ba dalili akan annabi Muhammad manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam. Illa fashafihim at-tawun, face annoba ta fantsama akan waɗannan mutane. Wal awja'u allati lam takun madat, da kuma cututtukan da ba a yi su a baya ba. Fi atlafihim alladhina madaw, cikin iyayensu da kakanni waɗanda suka shuɗe. Annabi yace in dai za ku yi harkar zina, harkar madigo, harkar luwadi, in dai za ku shiga alfasha, annabi yace za ku gamu da cututtukan da kakanninku ba su san labarin su ba. Haka ne ko ba haka ba ne? Alayhi salatu wassalam. Kaga kenan duk abinda al'umma za ta fantsama sai da ya gaya mata hanyar zina akwai matsala kaza, hanyar kaza akwai matsala kaza, hanyar abu kaza akwai matsala kaza. Yace wallan yanqusul mikyala wal mizan, mutane ba za su tauye mudu da skeli ba. Tauye mudu da skeli ya shafi rage lokacin zuwa aiki. Ya kamata ka tafi office karfe 8 ka dinga tafiya karfe 8 da kwata. Ya shiga rage lokacin tashi, ya kamata ka tashi karfe 4 sai ka tashi karfe 3 da rabi. Walam yanqusul mikyala wal mizan, mudu da za a auna, kilo da za a dora, malami da zai je ya koyar a makaranta ya rage lokaci ko kuma ya rage lokacin tashi, duk abin da ya shafi tauye haƙƙin al'umma. Al-Imam Malik yace ya shiga cikin tafsir. Walam yanqusul mikyala wal mizan, annabi yace ba za su tauye mudu da skeli ba, illa ukhizu bisinin, face an jarabce su da fari. Ukhizu bisinin, ruwa ya dauki abinci bai yi ba. Anoba, a samu anobar fari, a samu anoba ta lalacewan amfani, a samu yanayi na rashin ruwa. Wa shiddatil mu'una aw mauna, annabi yace da kuma tsadar rayuwa. Abinda naira 100 zai saya sai an sa 200 bai sai wannan abin ba. Annabi yace in dai za ku tauye mudu da skeli, annabi yace za ku shiga halin tsadar rayuwa. Yanzu musulmi ya san inda matsalar sa take ko bai sani ba? Ya sani, ya sani. Waɗannan tauye-tauyen mudu da waɗannan alfasha da sauransu ko arna ne waɗanda suka waye ba su yarda da shi a cikin mu'amalolinsu. Wa shiddatil mu'na, annabi yace in dai za ku tauye mudu da skeli, za ku gamu da tsadar rayuwa. Wa jawri sulfani alayhim, annabi yace kuma da su ga zaluncin shugaba a kansu. Haka kawai za a dinga hada su da azzalimin shugabanni waɗanda ba su da tausayi a kansu. Me ya ja musu? Annabi ya ce tauye mudu da skelin. Ai dai ka san tauye mudu da skelin, ai ba za ka tauye ma gwamna ko minista mudu ba, tunda ka san ba zai auna ba. To in ka tauye ma wanda ka fi karfi, Allah sai ya sako maka wanda ya fi karfin ka kai. Za ka tauye mudu wa komishina ne? Za ka tauye skeli wa shugaban kasa ne? To yadda kai ma ka danne waɗansu a kasuwa, wani fa mudu goma zai auna, a mudu goman nan sai an cuce shi. Wani nama kilo ɗaya zai saya, kilo ɗin sai an haƙince shi. To yadda kuka tasa bayin Allah kuma a gaba da zalunci, to annabi ya ce ku kuma Allah zai sako muku kuma wadda suka fi ƙarfinku, kuma in sun cuce ku sai dai Allah ya yarda.
وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون.
وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا, الله يتي هكا لم يجي أنت دس عشان الظالمين أكن الظالمين دو الظالم تنكا دو قوجي وانكا الظالم تي إن يو كفارة فيها الظالم تي تواني أفوانا أهنيا dutsiyanka kafin ka fara wani yayi kwana uku yana yin wannan abu. Haka ne duk rashin arzikinka, duk rashin imaninka, duk rashin arzikinka in yau ka fara to wani wallahi tun shekaran da ya wuce shi ya fara. Saboda ka dutsiyanka akwai wani a gabanka. Allah ce to kai ma sai mu dora wani azzalumin a kanka. Saboda ka duk waɗannan fitintunu, waɗannan matsaloli, mu ne matsalolin kanmu da kanmu. Mu ne kuma damu gyara. Mun sha karanta kissar banu Isra'ila da abin da ya same su, da yadda suka tuba suka gyara, da kuma yadda suka samu sauki. Shi ba fa laifi ba, ba fa laifi ba abin Allah, ba fa laifi ba ayi laifin, ba kwa wa'azi da faɗa kar ayi, Allah ba zai bar ku ba. Ba fa ku yi laifin ba, kawai ga waɗansu suna yi, ku ja bakin ku ku yi shiru, wallahi Allah ba zai bar ku ba. Balle kuma a ce kun tsunduma cikin wannan abu. Ba laifi ba, a'a mai laifin na yi. Ku ja baki ku yi shiru, ba kwa umarni da alkhairi, ba kwa hani da mummunan aiki, Allah ba zai bar ku ba. In masifar ta zo duka da a game kowa da kowa. To Allah ya ce ka gaya wa mutanenka. Ka ja kunnensu, su gyara su gyara. Min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Kafin azaba mai radadi ta zo musu. Ta zo ko ba ta zo ba? Ta zo. Duk yadda annabi Nuhu zai yi a takin wannan abun da suke yi, sun fi ƙarfinsa. Ƙarshe dole sai da ya ba da waje. Kawai sai ga kuma abin ya zo. Lokacin da abin ya zo kuma sai ga shi suna kwalala suna neman ɗauki. Kuma lokaci ya kure. Allah ya sa mu dace. To sai Allah ya ce.
قال يا قوم إني لكم نذير مبين.
الله يسمع النبي نوح عليه الصلاة والسلام أن أنذر قومك كغرقل متعننك تلينزوك النبي نوح عليه الصلاة والسلام يا سفنت دا أمرنين دا الله يباش. قال يا قوم سيتي يا قوم متعنين إني لكم نذير مبين ني غريكو mai gargadi ne, mai kuma bayyanar da gargadina. Zan muku bayani akan hukuncin Allah daki-daki a bayyane yadda za ku gane. Wannan shine ka'ida da Allah ya aje domin kiran mutane zuwa ga Allah. A isar musu da saƙon isasshen saƙo. Domin tunda yanke hanzari ne ga duk wanda yake saba ma Allah, a yi mishi bayani domin gobe kiyama za a tambaye shi an maka bayani ya ce an mishi. To kaga akwai bukatar a fasa mishi kwai ya ga komai da komai, saboda ya zan hanzari an yanke mai hanzari. Ai mun fahimta ko? Shi yasa zaka ji Alkur'ani Allah na kiran shi al-bayan, kaga bayanul linnas litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim, don kama mutane bayani filla filla na abin da aka saukar musu. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. الله يقول وما أرسلنا من رسول بمتبتور ونمنزو دكتين من ذنبا إلا بلسان قومه. الله يقول فاتيد حرشا متاننسا واتو مكان تاد من ذنبي إرين يارم متانن حرشا سو إرين حرشا سا ya suna jin me yake fada, yana jin me suke fada. Kamar wannan yace Allah to me yasa kai haka, yace li yubayyana lahum, don ya musu bayanin da zasu gane, don ya musu bayanin yadda zasu gane. Saboda haka idan Allah ya tada manzo zuwa wata alƙarya, to sai ya tada manzon da harshen mutanen, saboda kar wani yace shi bayanin da aka yi bai gane ba, shi yasa bai bi ba. Za a yi gamsasshen bayani wadda ko ranar alkiyama aka tambaye shi da kansa zai ce eh an mun bayani. Jama'a muna fahimta? To sai annabi Nuhu ya ce inni lakum nadhirun mubin, ni mai gargadi ne, mai bayyanar da gargadina daki-daki. Wannan shi ne abinda Allah ya yi umarni ma dukkan manzanni. Wa ma alaina illa al-balagul mubin, ba abin da ke kanmu na wajibi, haƙƙin da ke kanmu shine mu isar da saƙon Allah, mu fayyace shi, mu yi bayani dalla-dalla. Wa ma ala rasuli illa al-balagul mubin, Allah ce ba abin da ke kan wani manzo daga cikin manzannin Allah sai ya isar da saƙon Allah, yayi bayanin saƙon dalla-dalla. to ga annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya tashi a cikin mutanensa yana ce musu inni lakum nadhirun mubin, ni mai gargadi ne mai bayyanar da gargadi na qilla qilla zuwa gare ku. To sai ya ce musu abu na farko da annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya kirayi mutanensa a kan shi shine ani ibudullah, ku bauta ma Allah, ku kadaita Allah da bauta. A sako da Allah ke aiko manzanni da shi dukansu, sako na farko da ake isarwa al'umma shine kadaita Allah da bauta. Kowace da'awa, kowane karantarwa, abu na farko da ke kan wadda ke da'awa shine kiran mutane zuwa ga kadaita Allah da bauta. Mafi girman hakki da Allah ya dora akan dan Adam shine kadaita Allah da bauta. Abu na farko, dalilin da yasa Allah ya halicci dan Adam shine don ya kadaita shi da bauta. Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
Wama khalaqatul jinna
wal insa illa liya'budun. Allah yace wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ba mu halicci aljanu da mutane ba. Allah yace sai don su kadaita mu da bauta. Manufar halittar mu shine don mu kadaita Allah da bauta. Saboda haka duk karatun da aka zo za a karanta ma, karatu na farko da Allah ya bada izini a fara gaya maka shine dalilin da yasa ya halice ka don ka kadaita shi da bauta, sannan kuma a nuna maka yayi zaka kadaita shi da bauta. Wannan shine karatu na farko a musulunci. Dukkan manzannin nan inda zaka yi ta bibiyan su, irin suratul a'raf, irin suratul yunus, irin suratul shu'ara, zaka ga duk manzon da yazo sakon da yake fara isarwa shine kadaita Allah da bauta. Wa ila adin akhakum huda, afala tattaqun. Wa ila samud akhakum saliha, duk manzon da yazo jawabin farko da yake ma al'ummarsa shine ku kadaita Allah da bauta. Wannan shine mafi girman abun da in kaci to insha Allah duk sauran matsalolin za su zo da sauki. In baka ci wannan ba, baka ci komai ba. Wataran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake tambayan Mu'adh, atadari ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Yace mishi Mu'adh, ka san haƙƙin Allah akan bayi? Shin ka san haƙƙin bayi akan Allah wanda Allah ya ba su wannan haƙƙin? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Yace Allah da manzansa su ne mafiya sani. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mishi haqqullahi 'alal ibad, haƙƙin Allah akan bayi, an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Su bauta ma Allah, kar su yi tarayya da Allah da komai. In mutum ya kadaita Allah da bauta, to al'amari zai zo mishi da sauki. Idan aka samu tarayya da Allah a cikin bautarsa, to ba wani abu da zai kiyaye abun ya amfane shi a gaban Allah. Saboda haka duk annabin da ya zo, abu na farko da yake kiran mutanensa zuwa gare shi shine kadaita Allah da bauta. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. الله يقول حقيقة من أيك منذو تكين قوة الأمة. إذا منذو يجي يكن سي أن اعبدوا الله كبوتا والله واجتنبوا الطاغوت كوني سنتي طاغوتي دك أبن ذا أبوتا كوما باين الله سيتي مسكوني سنتيش. Mafi girman haƙƙi da yake kan ɗan Adam shine haƙƙin Ubangijinsa. Mafi girman haƙƙin Ubangiji akan ɗan Adam shine ka kadaita Allah da bauta. Allah ya halicce ka ne don ka bauta mishi. Kaga bai kamata kuma ka zo ka bauta musu da shi da wani ba. Dalilin da yasa ya halicce ka, wanda zaka hada Allah da shi din, shi ai bai halicce ka ba. Kuma ba shi yake azurta ka ba.
ba shi yake baka ci ko sha a rayuwa ba duka Allah shi ya hore maka wannan shi yasa a suratul baqara yake cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum Allah yace ku bauta ma ubangijinku sai yace wanda ya halice ku don a nuna maka duk wanda ba shi yayi ka ba bai tantanta a bauta mishi ba yadda ka gankan nan da idan dunan ka biyu da kunnuwan ka biyu da hancinka da harshenka haka mamanka ba ta ganka Allah yace ku bauta ma ubangijinku sai yace allazi khalaqakum wadda ya halice ku don karka bauta ma wani ba Allah ba domin duk wanda kaga ya tantanta ka bauta mishin ya halice ka ne bai halice ka ba Allah ce to ka bauta ma wanda ya halice ka walladina min qablikum ya halice al'ummumi wadanda suka gabace ku ya halice iyayenku da kakanninku la'allakum tattaqun Allah ce in kun yi bautan za ku zama masu tsoron Allah za ku zama masu kiyaye dokokin Allah kadai ta Allah da bauta dalili ne mai karfi dake mai da mutum ya zama mai tsoron Allah idan mutum bai iya kiyaye bauta ma Allah da kadai ta Allah da bauta ba yana da wahala kuma ya iya zama mai tsoron Allah domin wanda zai bauta ma Allah ya iya kadai ta Allah da bauta to sai ya san Allah idan bai san Allah ba ba zai iya kadai ta Allah da bauta ba to in kuma ya san Allah to dole zan mai tsoron Allah shi yasa yanzu ai ka gani anan ani ibudullah sai ce wattaquhu sai ta kawata biyo baya can ma ayin da aran mai karanta na annabi hudu wa ubudullah ma lakum min ilahin ghayru sai ce afala tattaqun sanin Allah shi ke sa mutum ya zan mai tsoron Allah in kuma ka san Allah zaka kadaita Allah da bauta duk wanda zaka bauta mishi ba Allah ba idan ka sa shi a ma'aunai na allantaka daga ga bai dace ka bauta mishi ba allazi khalaqakum wanda ya halice ku sai ce wallazina min qablikum ya halice wadanda suka gabace ku la'allakum tattaqun sai ce allazi ja'ala lakumul arda firashan wannan ubangijinku da ya shimfida muku kasa shimfidadda akwai wani wanda ya shimfida kasa Allah ne shimfida to kaga in an ce ka bauta ma wanda ya shimfida kasa duk wanda zaka bauta mishi ba Allah ba shi ma ya samu kasar a shimfide kaga kenan bai dace a bauta mishi ba was samaa binaan wanda yayi wannan ginin saman yayi rumfa a sama Allah ce ka bauta mishi akwai wanda zai ce shi yayi sama wa anzala minas samaa maan wanda ke saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi min thamarati rizqan lakum wadda da wannan ruwan yake fitar muku da dangin ƴaƴan itatuwa don ya zama abinci da arziki gare ku akwai wanda yake haka bayan Allah to Allah sai ya fadi waɗansu sifofi yace ku bauta ma ubangijinku in ma baka san waye ba sai yace wanda ya halicce ka ya halicci iyayenka da kakanninka wanda ya shimfida ƙasa wanda yayi sama wadda yake saukar da ruwan sama wadda yake fitar da abinci daga ƙasa wani ne yake fitarwa bayan Allah yanzu zaka je ka samu wani a ƙauyen su a inda yake ƙauyen ko mota ma ba ta shiga kuma suna noma suna cin abinci ya nuna cewa ba gwamnati ne take fitar da abinci ba ya nuna cewa ba wani kamfani ne yake fitar da abinci daga ƙasa ba Allah ya to ka bauta ma wannan ubangijin sai yayi togaciya yace fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun karfa ku sanya ma Allah kishiyoyi ku bauta ma Allah tare da wasu bayan kun san Allah shi kadai ya halicce ku. Allah ya ce kar ku yi haka, ku kadaita shi da bauta, kar ku sanya mai kishiya. To matsalar mu har yanzu ibadar ma, ibadar ma da yawa mutanen mu ba su sani ba. Wani ya dauki ibada shine yin sallah, yayi sallah, yayi azumi, yayi tasbihi, shikenan. Waɗannan ibadan akwai al-ibadatul badaniya, ibadan da shi da gangan jiki ake, sune irin sallah, sune irin aikin haji, sune irin jihadi fi sabilillah. Akwai al-ibadat al-lisaniya, waɗanda su da harshe ake yin su, irin tasbihi, irin karatun al-Qur'ani, yabo da jinjina ma Allah. Akwai al-ibada, ita kuma al-ibada al-qalbiya, al-ibadatul qalbiya, akwai ibadodi na zuciya. Tawakkali ibada ne, ka sakankance, ka ji mai kare ka, mai tsare ka Allah ne. Banda Allah ba wanda yake da wannan ikon. Za a yi taro na manyan ƙasa, manyan jami'an tsaron ƙasa, sai a kira liman a ce yayi addu'a Allah ya sa a yi taro lafiya a tashi lafiya. Ai ka san wayan kowa ya kare. In an gama kuma a ce yayi addu'a Allah ya mai da kowa gida lafiya. Duk wani isasshe kuma a ƙasan yana wajen. Wannan ya nuna maka cewa ashe Allah shi ne komai. Al-igasa, al-inaba, gudumawa da tallafi da ɗauki, duka wannan nau'i ne na ibada. Al-muhabba, al-hub, wal-kawf, wal-raja, al-rahaba, al-ragaba, duk wannan nau'i ne na ibada. Duk wanda ka juyar da wani daga cikinsu zuwa ga wani Allah, to kai asara. Duk lokacin da ka juyar da wani nau'i na bauta, to kusan waɗannan nau'ukan bauta na zuciya da yawan mutane masu ba su ɗauke su ma ibada ba ne. Ba su ɗauke su ma ibada ba ne. Ƙarfinsu kuma a wajen ibada, ƙarfinsu a wajen ibada kusan yana gaba da duk sauran ibadodi da ake yi da taɓobi. Domin su sallama wa Allah ne, allantar da Allah ne. Za ka samu wadda bai tsare ibadu na zuciya ba amma ya tsare na gaba, amma duk wadda ya tsare na zuciya za ka samu sai ya tsare na gaba. To sai ka samu mutum yana sallah amma ya juyar da tawakkalinsa, tsoronsa, neman gudumawa da ɗauki duka ga wani Allah. Kaga an yi ba a yi ba. To da wannan da yawa ƴan bid'a suka batar da bayin Allah. Annabi sai ce wa irasta anta fasta indillah, in zaka nemi taimako sai ta to ai kai ma ai kana zuwa ai wajen ai makwabcinka ka ce ai taimake ni da kaza. To tunda kai ma ai kana neman taimako, a wani dan rage mini hanya, to kai ma ai ka nemi taimako a wajen wani Allah. Wannan taimakon ake nufi. Wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akai. Duk ayoyin da Allah ke tako taimaka, ai Allah ya shar'anta taimakekeniya. So wannan taimakon ake nufin karka nemi taimako a wajen wani sai Allah. To saboda waccar mummunar aqidar fatar da mutanen sai a zo a shigo da wannan, to kaga wanda bai karatu ba kuma sai dauka ai duk abu dai. Annabi sai innal mas'ala la tahillu illa li ahadi salatin, mutun yaje yayi ruku, Annabi yace ba ya halatta sai wa ɗayan mutane ukun da ya fada cikin matsala. Jama'a mun fahimta, ashe Annabi ya halatta akwai yanayin da za a je ayi roƙo, ashe kenan ba wannan roƙon ake nufi idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billah. akwai abin da nake da iko kake da iko wannan Allah ya sanya shi karkashin ikon mu wannan an ba mu dama mu yi mu'amala akai akwai kuma hurumin da na Allah ne shi kadan sa akwai wanda yake sai baka aljanna hurumi ne na Allah haihuwa sha'ani ne na Allah arziki sha'ani ne na Allah kami arzikin sha'ani ne na Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir to duk abinda zaka nema cikin waɗannan nau'uka na bauta hakki ne na Allah shi kadan sa saboda sai ka samu mutun na sallah yana azumin watan ramadana har ma yana ciyarwa a watan ramadanan a wani gefe kuma sai ka samu yana shirka da Allah ya juyar da wani nau'i na bautan zuciya zuwa ga wani Allah ga hadisin Abu Waqid al-Laysi yace lokacin muna sabbin musulunta za mu tafi Hunaini sai muka zo muka samu mushrikai suna da wata bishiyar magariya waɗanda suke rataye makaman su a jikin magariyar don neman tabarruki da sa'a saboda ka wannan bishiyan kamar wata bishiya ce ta daukan sa'a da albarka sai su zo su makalkale makaman su ta kubban su da kayan fadan su a jikin bishiyar aqida su ita ce duk makamin da aka rataye a jikin bishiyar to makamin ya samu albarka makamin inda ayi fada da shi za a samu sa'a yace mun zo da mu wuce da Annabi sallallahu alaihi wasallam da muka gansu mu ma sai muka ce yace a lokacin ba mu ji marabin mu da kafirci ba ya rasulullah ij'alna zata anwaqin kama lahum zatu anwaqin sai muka ce mu ma ka sanya mana wani waje ko wata bishiya da zamu dinga diban albarka da sa'a kamar yadda waɗannan mushrikan suke diban sa'a a wannan bishiyar Annabi sai yace Allahu akbar innaha sunan annabi sai ce wallazi nafsi biyadihi qultum kama qalat banu isra'ila li musa ij'alna ilahan kama lahum aliha annabi yace na rantsi da wadda raina ke hannunsa kun fadi magana kal da kal da irin abunda banu isra'ila suka gaya ma annabi musa suka ce mu ma ka sanya mana wani gunki wani abin bauta muna bauta ma Allah shi ma muna bauta mishi annabi yace kuma abinda kuka faɗa irin nasu kage mutanen annabi Musa gunki suka nuna suka ce su ma a sa musu gunki su kuma waɗannan bishiya suka nuna suka ce a sa musu su dinga diban tabarruki annabi yace abinda kuka faɗa da abinda banu isra'ila suka faɗa abu ɗaya kuka faɗa saboda wancan gunkin gunki ne bishiyar ma yanzu kun mai da ita gunki ba wanda sai sa maka albarka in ba Allah ba wadi sai baka sa'a in ba Allah ba wa man nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim jama'a muna fahimta saboda haka ba yadda za a yi ba yadda za a yi mutun ya samu tsayuwa akan turba har sai ya tsare ya kiyaye kadaita Allah da bauta ka dinga lura da dukkan janibin bangarorin ibadodi da Allah subhanahu wataala ya kadaita da su shi ake kadaitawa da su ka kadaita Allah da shi shi sai zaka ga mutanen mu mutum har masallaci ya gina ya sa carpet ya yi fenti amma yana da kokar sa wancan bokan abinda yake yi ba hurumin sa bane ba hurumin sa bane ba hurumin sa bane kafirci yake yi me yasa saboda matsayi na Allah boka yake dauka zai iya kuma ba zai iya ba duka ji an cewa ne a mu muka yi aiki ya samu kujera kaza mu muka yi aiki jarin sai ya zauna mu muka yi aiki wala da laifin kariya ne Allah ne kawai ya ajiye maka jarin ka alaji office ɗinka ubangiji ne ya nufe ka da wannan office kuma ka yarda ka gamsu idan akwai wani da zai yi maka wani aiki da zaka ci wata kujera me yasa bai yi wa ƴaƴansa sun samu wannan kujeran ba yayi za a yi maka aiki jarin ka ya zauna ka zo kana bashi 200,000-200,200 maimakon yayi waɗansa kawai jarin ya dawo gidansu. Ba gaskiya ba ne duk abin da kake da shi wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Allah ya ce duk abin da ke tattare da ku na ni'ima, Allah ya ce daga wajena abin ya zo. Jama'a muna ji ko? Duk abin da yake tattare da ku na ni'ima, Allah ya ce daga wajena abin ya zo. Sai ka ga gari, babban birni, sai ka samu manyan masu kuɗin birnin duka ba ma 'yan garin ba ne. Yanzu 'yan garin suna da hanyar da za su yi arziki, za su bar baki su zo su yi musu arziki a garinsu. Abin ne ya fi ƙarfinsu. Allah ne ke yi. Daga lokacin da ka fahimci waye ubangijinka, to shikenan kuma an bar baka tsoro da irin waɗannan ababen shirman. Idan aka ce wani yana da malamin da za su mishi addu'a ya ci kujera, to su mishi aikin mana kawai kar wani ɗan takara ya fito. Ai ɗan takara in ya fito ko kun kare shi da ya baku wahala. Ai aikin kawai ai kai kadai ka fito. Amma in dai har wani ya fito aka yi kare jini biri jini, ai malaman ka ba su yi aiki ba. Tunda ko ba komai shi wannan ɗan takaran da ya fito ɗin, ai ya baku wahala. Kun kashe kuɗi a kansa, kun shiga lungu da saƙo a kan shi, to su yi aiki man kawai kar ka fito. Ƙarya ne, ƙarya ne. Allah ne ke ba da mulki. Allah ne da kansa ya ce ni nake ba da mulki. In ka ganka da mulki, Allah ne ya baka. Duk waɗannan sabubba da ake riko da su ba su da ta'asirin su ba da mulki. Kai kuma ka san akwai waɗanda suke da kuɗi da dama su yi mulkin, har yau kuma ba su yi mulkin ba saboda Allah bai nufe su da mulkin ba. Ka fahimci waye ubangijinka, sai ka samu dama na kaɗaita shi da bauta. Me yasa? Saboda ka san shi ne gatanka, shi ne gatanka. Za ka kaɗaita shi da bauta ba haƙinci, don ka san shi ne gatanka. Rayuwarka ba wani wadda yake da hannu a kai. Jama'a mun fahimta? Sai ya ce musu ani ibudullah, ku bauta ma Allah. Jama'a, maganan kaɗaita Allah da bauta, maganan kaɗaita Allah da bauta shi ne mafi girman al'amari a rayuwar musulmi. Maganan kaɗaita Allah da bauta shi ne mafi girman al'amari a rayuwar musulmi. Kar ka yi wasa da ibadodinka. Ibada da za ka yi ta ko da dukiya ce, akwai ibadodin da da dukiya ake yin su, ka yi don Allah. Ka kaɗaita Allah da infaƙinka, ka kaɗaita Allah da zakkanka, ka kaɗaita Allah da sadakokinka. Kar ka yi su don riya, don neman wani abu na rayuwar duniya. Sai ya zama ka yi ma Allah tarayya. Ibadodi da za ka yi da harshenka, karatun Alkur'ani ne, ka kaɗaita Allah da shi. Kar ka yi don ka burge, kar ka yi don neman wani abu na rayuwar duniya da shi. Ibadodinka da za ka yi na gaɓoɓinka, ka yi su don Allah. Jama'a, idan mutum ya kaɗaita Allah da bauta, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa haqqul ibadi 'ala Allah, Allah yu'adhiba man la yushrik bihi shay'a. Shi kuma zai maka afuwa in ka kaɗaita shi da bauta, shi kuma zai maka afuwa. Kar ka yadda wani akan neman abin duniya ya yaudare ka ya shigar da kai wata kungiya ta tsafe-tsafe, wani kungiya don neman abin duniya, don kaza don kaza. Za ka zo ka yi biyu babu, babu duniyan babu lahira. Kar ka yadda ka shiga harka na shirka da Allah, ka tsantsanta bauta zuwa ga Allah. Allah sai ya ce wattaquhu, kuma ku ji tsoron Allah. Kaga ashe kenan, kaɗaita Allah da bauta shike ba da dama mutum ya zama mai tsoron Allah. Ani ibudullah, ku bauta ba Allah. Wattaquhu, ku ji tsoron Allah, ma'ana ku kiyaye dokokin Allah. Abinda Allah ya ce ku yi, ku yi. Abinda Allah ya ce ku bari, ku bari. At-taqwa shine ka yi tafiya, ka yi aiki, ka tsaya a matsayar da za ka kare kanka daga azabar Allah. Duk abin da ka san zai yi sanadiyar shiganka wuta, ka kiyaye abu. In fadillah ya faska, ka kiyaye Allah, Allah sai ya kiyaye ka. Mafi girman abin da mutum zai rike na makami domin tsira shi ne takawa, tsoron Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. inna akramakum inda Allah atkakum, mafi karamci da daraja a cikin ku tsoron Allah. Mana bilai tsoron Allah, kana bauta ma Allah kana tsoron Allah. Kar ka dinga rayuwa a masallaci, a cikin mutane, a anguwa, tsab komi ikilasi tsoron Allah in ka koma gida babu tsoron Allah. Shi Allah da aka ce ka ji tsoron sa, shi yana kallon ka a duk halin da kake ciki. Ka zan mai tsoron Allah a fili, ka zan mai tsoron Allah a bayyana. وتزودوا الله يكفى ان خير الزاد التقوى كوي غزري الله يكفى متي جرمن غزري شينه صورن الله ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم الله يكفى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم من يوصي ما الامومين ده suka shude kafinku Allah yace da ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anita kullu Allah yace ku ji tsoron Allah tsoron Allah ba shine ayi wa'azi kai kuka ba tsoron Allah shine ka bi dokokin Allah kuka sai ya zama kariba saboda girmama Allah da kaunar Allah saboda girmama Allah da dokokin Allah amma an yi wa'azi cikin ka ya mutu an yi wa'azi kai kuka an yi karatu kai kuka an jima ka koma ka je ka bi wata da maganar zina kana tsoron Allah kace kana tsoron Allah an yi wa'azi kai kuka an jima ka je office an yi badakala da kai kace kana tsoron Allah an shiga harkokin tsafe-tsafe da bidiyoyi da miyagun ayyuka da kai tsoron Allah shine kiyaye dokokin Allah Allah ya ce kar kai abu kaza ka tuna ranan haduwanka da shi sai ka bar wannan abu wannan ya nuna kana tsoron Allah ko baka yi kuka ba ya ce ka bar kaza ka bari ka tuna wanda ya hana ka wannan abun shi yayi ka yana kaunar ka yana son ka inna Allah bin nafi la raufur rahim Allah yake ina da tsananin so da kauna da tausayin mutane ba zai hana ka abu ba sai dan zai cutar da kai ba zai umurce ka da wani abu ba sai dan yana son ka sai ka tilafa ubangiji ne yace nayi kaza ko kar na bar kaza sai ka bari to wannan ya tabbata kana tsoron Allah ka tina Allah ka kai kuka ka tina ayoyin Allah kai kuka kai tadabburi cikin ayoyin Allah kai kuka wannan zai zama maka kariya daga wutar ranar alkiyama amma an yi wa'azi jikin ka ya mutu amma baka tashi ko baki bar abinda kike kai na sabon Allah na kimbin Allah kimbin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba to nan kuma ka cutar da kanka ani ibudullah wa taqu wa atiun yace ku bauta ma Allah ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah wa atiun ni kuma ku bi ni inji annabi nu kuma biyayya ko iyaye ba bauta musu ake ba biyayya ake musu Allah kadai ake bauta idan kuka bauta ma Allah kuka ji tsoron Allah to shi kuma manzo sai ku yi mishi biyayya wama atakumur rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu Allah ce wama atakumur rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu abinda manzo yazo abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yazo muku da shi ku rike abinda ya hane ku man yudi rasula faqad ata Allah Allah ce duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi Allah to idan kuka bauta ma Allah da shari'ar da manzannin ku suka zo da shi kuka zama masu tsoron Allah to manzannin kuma ku yi musu biyayya inda suka ce muku kar ku yi abu kaza to kar ku saboda kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ma al'ummar sa da yaya ake aure kai turran da ka gama tar da zaka aura me da kai yaya da kai yayi bayani yaya ake neman gunwa za a je a nema yaya za a ganta in an je ganintan yaya za a yi yaya za a daura auren in an zo yaya za a yi siga ya koyar yaya da a dauki amarya a kai ta gidanta annabi ya koyar in an je meye hakkokinka ya koyar meye hakkokinta ya koyar ya zo da bayani ko bai zo ba to kar ka dauki naka na son zuciyarka a ce shi da kai kai na annabi Muhammad to Allah ya sa mu dace jama'a sai mu kwana a nan sai mu dora insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.